الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ودساكي سادوا أولا مجلسي نفسر القرآن من جرما أولا مسلاتي ميتارن عن بركة مسلاتي اندمي تروست إسلاميك سنتا أننغرم مدوغري جهر مرنو يومنا يمتن قوم شا تقوس قوات رمضان شكرا تادبو ديدا لري هدو دا أربعين دا شدا hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina, wanda kuma ya dace da har walayau 18 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana tawfiki ida taddamu ya bamu ikon fadar daidai ya kuma bamu aiki ikon aiki da abin da muka sani na gaskiya kyawawan ayyukanmu. Allah ya karba mana kurakuranmu, Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta iyayenmu da malumanmu, Allah ya datar da shugabanninmu. Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi. Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, masu bukatu na alkhairi kowa Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi. Muna nan muna cikin suratu Yunus. Jiya mun soma karanta aya ta 92. Lokaci ya yi halinsa muka tsaya kafin mu kammala fassarar ayar. Yau kuma malam zai sake karanta mana ayar, sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. Wadan Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin.
A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
نعم. الله تعالى يكي سيوا ولقد بوأنا بني إسرائيل حقيقة تبس من سوكد بني إسرائيل مبوأ صدق مسوكي مجرم مسوكي ككاوا ورزقناهم كما مؤرز تاسو من الطيبات دادا دن أبوبوا نحلل زوانا جيا من بينا kamar yadda muka bayyana cewa da Allah ta'ala ya halaka Fir'aun da mutanansa akan kafirci da suka yi, sai Allah ta'ala ya saka wa bani Isra'ila bayan ya kubutar da su daga Fir'auna. Allah ba haka ya kyale su ba, Allah ya sanya musu masauki kyakkyawa inda za su zauna, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu abin da za su ci za su sha duk da cewa sun bar garinsu. Akwai wata sai an lura za a fahimci irin baiwan da Allah ta'ala ya yi musu. Galibi idan mutum ya bar garinsa musamman babu shiri, ya je wani guri, yana da matsaloli ta fuskoki guda biyu. Fuska ta farko, inda zai zauna. Mutum ya zama to IDPs, ya gudun hijira, kaga ya je wani guri inda zai tsuguna ma aiki ne, ga kuma suna da yawa. Hatta wasu malamai suke cewa sun kai 600,000 ne, wasu suke cewa babu tabbas. Sun bar garinsu babu shiri, to inda za su zauna da walwala ba tashi hankali da kwanciyar hankali ba karama aiki bane to shine sai Allah ta'ala ke cewa muka warware musu wannan matsala mubawwa asidqin manzilan kariman hamidan tayyiban guri mai kyau mai dadi ba wahala ba rikici da kwanciyar hankali to bayan Allah ta'ala ya samar musu da guri ana fahimta sannan Allah ba kyale su yi ba warzaqnahum min at-tayyibat sai Allah ta'ala ce muka arzuta su da dada dan abubuwa na halal ga gurin zama ga kuma abinci ai mutum ya samu wannan a rayuwa ai ya gama hutu kana da gurin zama kuma kana da abin da zaka ci ka sha ba ita ce wannan rayuwar ba mutsuguni da kuma gurin zama da kuma abin da zaka ci ka sha tashi hankali ne zaman tu baka da gurin zama baka da nutsuwa garinku ba zama lafiya ba nutsuwa tashi hankali ne ko akwai zama lafiya ko akwai gurin zama amma abin da zaku ci ku sha aiki sai Allah ta'ala ya daukewa bunu Isra'ila wannan to shine Allah ta'ala yana wato kawo wannan bayani domin ya nuna bunu Isra'ila ni'man da Allah ta'ala ya yi musu an fahimta kuma a wannan ayar za mu fahimci cewa mu'minai idan suka yi haƙuri suka taimaki addinin Allah suka yi wa addinin nan hidima saboda Allah da gaske tsakani da Allah suka ɗaukaka addinin Allah to Allah ta'ala ba zai kyale su tun kafin lahira a nan duniya ma Allah ta'ala zai hore musu abubuwa na rayuwarsu ko ba haka ba ne gaza wannan sun sha wahala a hannun Fir'auna ana kashe su ana musguna musu amma da suka tsaya suka yi imani da annabi Musa alaihi salam ga irin sakayyar da Allah ta'ala yi musu ya hore musu rayuwarsu ta duniya an fahimta Allah karimi ne ko rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a farkon da'awa sun sha wahala musamman da aka wato musguna musu suka yi hijira daga Makka suka je Madina sun bar dukiyarsu sun bar gidajensu suka je Madina ba dukiya ba gida ana fahimta sun rayu rayuwa na wahala irin su Musa ibn Umair a matashi ne dangata a Makka iyayensa suna da wadata dangaye ne mawadaci ne rayuwa ta wadata ta holewa yake amma da ya musulunta manzo Allah ya tura shi je Madina ne karantar da mutane da aka kashe shi a yakin Uhudu ai musu labarin ko rigar jikinsa idan aka rufe to kafafuwansa daga gwiwa can a waje idan aka rufe kafafuwansa har zuwa cikinsa kirjinsa da kansa a waje rigar da za a suturta shi babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi wata biyu ba hura wuta a gidansa ba wata biyu ba a daura tukunya akan wuta ba ba kura wuta ba wata biyu me abincinsu dabino da ruwa a ci dabino a sha ruwa wata biyu to amma da suka haƙura da wannan rayuwa suka taimaki addinin Allah karshe mai faru Allah ya kawo musu budi musamman da aka bude Khaibara sannan kuma ana tafiya aka samu ganiman Hunain shikenan suka samu wadata Allah ya bude musu an fahimta to farkon al'amari Allah zai jarrabe ku za ku sha wahala amma kuka tsaya kan addinin Allah to karshe Allah zai baku nasara a fuskar addini sannan kuma rayuwar Allah zai kyautata muku har ya kai matsayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bana ji muku tsoron talauci da Allah ya kawo wadata abinda za ku ci ku sha Allah zai ɗauke muku wannan Allah zai hore muku wannan abinda nake ji muku tsoro shine me Allah ya bude muku duniya ya zama ta kuna gasa akan duniya manzo Allah ya faɗi wannan ne ya aiki Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah zuwa kasar Bahrain yaje karbo jizya da mutanen Bahrain wato basu musulunta ba suna bada jizya a shekara suna aika wa manzon Allah jizya manzon Allah ya aiki Abu Ubaida domin yaje ya karbi jizya ya kawo ya je karbo ya kawo da dare sai sallar asubahi ansar suka zo suka yi sallah a masallaci tare da manzon Allah sallar asubahi da manzon Allah ya gama sallah ya fito suka zo suka tari manzon Allah ya kalle su yayin murmushi yace kila kun samu labarin cewa Abu Ubaida ya zo da dukiya daga Bahrain suka ce eh ya rasulullahi mun samu labari to manzon Allah ya ce albishirinku za a ba ku to ku sani ni lal faqra akhsha alaikum ba wai ina ji muku tsoron talauci bane Allah ba zai bar ku cikin talauci ba kun yi imani da Allah kun yi imani da ni kun taimaki addini Allah to Allah ba zai bar ku cikin talauci ba walakin akhsha ma akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat alaihim abin da nake ji muku tsoro shine nake ji muku tsoro Allah ya bude muku duniya kamar yadda Allah ta'ala ya bude wa al-umud suka gabata yahudu da nasara idan Allah ya bude muku duniya an samu arziki da wadata za ku sai ku yi gasa akan wannan duniyar kamar yadda yahudu da nasara suka yi gasa akan duniya idan ku kun yi gasa akan duniya watuhulikakum kama ahlakathum sai duniya nan ta halaka ku kamar yadda duniya ta halaka yahudu da nasara an fahimta saboda haka in dai har an kirki addinin Allah da gaske kuma an dauki sababi aka hada kai to fa Allah ba zai bar al'umma cikin talauci ba ana fahimta to ina daga cikin sakayya da Allah ta'ala zai wa bayinsa akwai wannan kul man harrama zinat Allah allati akhraja li ibadihi wattayyibati min arrizq cha akhraja li ibadihi wattayyibati min arrizq kul hiya lil ladina amanu nasu ne su ne a matakin farko fil hayati dunya aw na rayat dunya khalisatan ku khalisatun yawm al qiyama ranar gobe kiyama kuma jin dadi da walwala da arziki nasu ne na mu'minai kadai saura wadanda suke ba mu'minai ba za su samu wannan ba to Allah ta'ala ni'imomin sa suna da yawa akan bayi Allah ya maka ni'imar imani kuma Allah ta'ala ya maka ni'imar arziki Allah ya ga dama duk zai Allah ya ga dama ya maka ni'imar imani ya maka ni'imar ilmi ya maka ni'imar wadata duk Allah ya hada maka ku kuma ya maka ni'imar arziki kuma ka ji dadi a wannan duniyar baka sha wahala ba kuma gobe kiyama kana zuwa ce maka udkhulil jannata bi ghairi hisab duk wani gurin Allah mai sauki ne a duniya ga arziki ga ilimi ga lafiya ga ayyuka ga komai yana tafiya daidai kuma gobe kiyama daga kabarin ku kuma aka ce aljanna kai tsaye wa mazalika ala Allah bi aziz wani kuma ya sha wahala a duniyar nan ci da kir sha da kir wahala kuma yana tashi daga kabari to sai an kashe wuta kawai ya wuce aljanna wannan musulmi kenan fa wanda zai shiga aljanna wanda yake ba musulmi bane bai imani ba wanda yake ba musulmi ba bai imani da addinin musulunci bai imani da manzon Allah ba rayuwar duniyar nan a duniyar nan ya sha wahala ci da kir sha da kir tukunna ina fita daga cikin kabarin sa kuma a ce ya je wutar jahannama ya dawoma a jiki abin tausayi ne shi yasa musulmi ya kamata ya tausaya wa waɗanda suke ba musulmi ba kuma daga cikin tausayin a kira su zuwa ga wannan addini a yi musu da'awa domin su fita da gaske wannan babban asara ya rasa duniya ya rasa lahira to yana daga cikin tausayi wato a kira su zuwa ga wannan addini kuma gaskiya ana sakaci kiran wanda yake ba musulmi ba ana sakaci gaskiya su ne kawai saboda karfin addinin musulunci a lokuta da dama su kalli musuluncin ko su karanta musuluncin sai su sha'awar musuluncin su zo su ce suna so su musulunta amma kila kana da makoci ko yin shekara 10 ka taba kiransa ka ce masa wane ka musulunta abokin aiki kuna aiki tare da shi shekara 5 shekara 6 shekara 10 kana zuwa gidansa yana zuwa gidanka ka taba yi masa gayyata ka gayyace shi zuwa ga musulunci to yana daga cikin tausaya musu yana daga cikin taimaka musu yana daga cikin kyautata musu a kira su zuwa ga wannan addini domin kada su yi wato asarar duniya da lahira to Allah subhanahu wataala ya dace da mu to Allah ta'ala yake cewa laqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum min at-tayyibat to bayan wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu sai me ya faru Allah ta'ala yake cewa famakhtalafu basu tashi yin sabani ba hatta ja'ahumul ilm sai da ilmi ya zo musu malamai sun fadi fuskoki guda biyu anan famakhtalafu basu yi sabani ba a tsakankaninsu bayan Allah ta'ala ya tserar da su daga Fir'auna ya ba su masauki ya ba su gurin zama ya ba su arziki hatta ja'ahumul ilmu sai da suka ilmi zo musu domin san da suke garin Misra a ƙarshen Fir'auna babu sukuni ba maganar samu karanta ilmi su fahimci ilmi a lokacin babu wannan sukuni to amma da Allah ta'ala ya tserar da su daga Fir'auna Allah ya halaka Fir'auna sun samu gurin zama sun samu sukuni sun samu dama sun samu ilimi da gurin annabi Musa alaihi salam sun karanta antaure sun san hukunci hukunci to a lokacin mai kun su tsaya su ci gaba da aiki da abin da annabi Musa ya fada musu su ci gaba da aiki da antaure to da ilimin ya zo musu sai suka samu sabani a zakatunsu suka rarrabu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza an fahimta wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu famakhtalafu basu tashi yin sabani ba hatta ja'ahumul ilmu sai da ilmi zo musu ma'ana sai da qur'ani yazo wannan ana magana ne akan yahudu wadanda suke zamanin manzon Allah domin suna karanta a cikin at-tawri cewa annabi na ƙarshen zamani zai bayyana kuma gagarin da zai bayyana wasu masanan tarihi suna cewa wannan yana daga cikin dalilan da suka sa aka samu yahudawa a ainihin madina don sun karanta irin siffar yanayin garin gari ne mai dabino gari ne mai kaza da kaza suka kaura suka je wannan garin don suna da kyakkyawan zaton cewa annabin zai bayyana a wannan area wa kanu yastafihuna ala alladhina kafaru har suna wato yi wa larabawa a madina da sauran gurare gargadi cewa lallafa annabi na ƙarshen zamani zai bayyana za mu yi imani da shi za mu yaƙe ku bambus ba su yi sabani ba kamar annabi Muhammadu ya bayyana ba su da sabanin cewa in dai har annabin ya bayyana za su yi imani da shi an fahimta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya zama ba daga cikin banu Isra'ila ba balarabe ne to sai suka yi sabani bayan Qur'anin ya zo musu bayan annabin ya zo musu kaga anan sun yi sabani ne sai wasu suka yi imani da shi irin su Abdullahi ibn Salam da sauransu an fahimta wasu kuma suka ce ba za su yi imani da shi ba kaga anan sun samu sabani yaushe bayan ilmin Al-Qur'ani ya zo musu amma kafin Al-Qur'ani ya zo musu sun gamsu dukkansu sun yarda cewa annabi na ƙarshen zamani zai fito kuma za su yi imani da shi an fahimta kuma Allah ta'ala ya faɗi sabanin ahlul kitab a cikin alqur'ani a gurare da dama wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum albayyina bayan hujja ta zo musu hujja ta alqur'ani ga hujja karara to amma ba su yi imani ba inna dina inda Allahi alislam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الله تعالى يقول بغيا بينهم صبر زالنتي على كانوس تشين الله تعالى يقول إن ربك لليؤبنجنك يقضي بينهم زي هكم تتكانوس يوم القيامة لان تأشن القيامة وانت يا كوتتا أتي مسا kai daidai ka kyautata a saka masa da alkhairi wanda bai daidai ba a ce masa bai daidai ba kuma a saka masa gurgudan yadda ya munana aikin sa. Allah ta'ala yake cewa yawmal qiyamati fi ma kanu fi yakhtalifun, game da abin da suke sabani akai, in ma sabani a zamanin annabi Musa ko bayan rasulun annabi Musa kafin bayyanar annabi Muhammad a tsakankanin su, wannan yace kaza wannan yace kaza, Allah zai hukunci ya bayyana wane ne wanda yake daidai wane ne wanda yake bai daidai ba. Imma ko kuma sabanin su akan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ba haka zai kyale su ba, zai hukunci a tsakanin su ya bayyana waɗanda sun yi imani da manzon Allah sune su suke kan daidai, Allah kuma ya saka musu, wanda kuma ba su yi imani da manzon Allah ba, Allah subhanahu wataala ya saka musu akan kafirci da suka yi. An fahimta? To shine malamai suka ce wannan ayar akbaru zajirin wa a'zamu wa'izin an al-ikhtilafi fi ad-dini wa at-tafarruqi fihi, wannan yana daga cikin ayoyi waɗanda suke kunshe da tsawatawa mai girma, wa'azi mai girma dangane da cewa a bar sabani a cikin addini, al'umma musulmi kada su rarraba, kada su raba kawunansu, kada su yi sabani. An fahimta? Kuma wannan ayar tana nuna mana in dai akwai ilimi to bai kamata a yi sabani ba. Famakhtalahu hatta ja'ahumul ilmu, anan Allah ta'ala yana zargin su ne da suka yi sabani bayan sun samu ilimi. Ilimi ya kamata ya zama sanadiyar mai hada kawunan al'umma, ilimi ya zama sanadiyar ci gaba, ba sanadiyar rikici ba, ba sanadiyar fada ba, ba sanadiyar zage-zage ba, ba sanadiyar cin mutunci ba. Tunanin Allah yana zargin su ne ba su tashi yin sabani ba sai da ilimi ya zo musu. Ana fahimta? Kuma ilimin da ake magana ilimi mai inganci, ilimi mai dalili, ilimi wanda aka gina kan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin ilimin akwai bayanin komai da komai a ciki. To shi yasa Allah ta'ala me yace, fa in tanazatum fi shay'in ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, amir zuwa ga Allah da manzo. Nace me yana da kyau, kace ba yana da kyau. To kai da kace mai kyau ina hujja, kai da kace ba kyau ina hujja, ina zamu samu hujja? Alqur'ani hadisi. Saboda haka ilimi yana hada mutane ne, ilimi mai inganci ba raba mutane yake yi ba. An fahimta? Kuma sabani ya fi tsanani, wanda muka yi bayani bayan ilimi ya zo. Bayan ilimi ya zo, ana fahimta? Kila aka samu sabani saboda rashin ilimi, kila za a yi wa mutane uzuri. Amma bayan an samu ilimi, kaga aka samu sabani, anan ya fi zama abin zargi. Sabanin ya fi zama abin zargi. Domin bayan akwai ilimi tukunna, aka samu sabani mara kyau, to wannan ba zai yiwu ba sai da zalunci. Bayan akwai ilimi mai inganci, kuma kullum sabani ake yi, to wannan tushen sabani shine zalunci. Kuma inda Allah ta'ala yace baghyan bainahum, inda akwai adalci ba za a yi sabani wanda ya saba shari'a ba. To kaga akwai ilimi kuma aka samu sabani mara kyau, to zalunci. To zalincin nan na da fuska da yawa, san rai, bin san rai zalunci. Wani zai ce wannan abun bai da kyau, kuma ya san yana da kyau saboda san rai. An fahimta? Saboda san rai. San rai nau'i ne na zalunci. Za a yi sabani, wani ya san abu daidai ne, gaskiya ne, amma saboda san ransa ya zo ya bata wannan abu. Wani abu ya san bai da kyau, saboda san rai zai ce yana da kyau, a tai saba ai ta yin sabani da shi daga cikin wato zalunci san girma wani sabanin abu ne sa ake sabani daga cikin masu yin sabanin akwai wani wanda yake yana so girma ne yana so ya kare martabarsa ne amma ya san gaskiyar sai ya kauda kai daga gaskiyar don ya kare martabarsa da matsayinsa ko don ya samu matsayi ya daure wa ƙarya gindi kamar wanda shi ma zalunci ne sannan ta'assubanci ga wani ra'ayi ko mazhaba ko ta aqida tunda mutanenmu ne suka faɗa to ko ta yaya sai mun kare tunda ba ƴan kungiyoyinmu ne suka faɗa ba ko yana da kyau sai mun rusa ko ba ka bane tunda namu ne suka faɗa ko ba kyau sai mun kare tunda wasu ne suka faɗa ko yana da kyau sai mun rusa ka wannan ta'assubanci ne ga ra'ayi ga aqida wannan kuma duk nau'i ne na zalunci bagyan bainahum da Allah ta'ala ya faɗa amma inda akwai adalci ba za a yi sabanin da har za a rarrabu ba ana fahimta kuma da Allah ta'ala yake cewa na fa makhtalafu hatta ja'ahumul ilmu sabani bayan ga an samu ilmi nau'in na jarrabawa nau'in na jarrabawa domin sabani bala'i ne akan al'umma sabani bala'i ne akan al'umma imam abdurrahman as-sa'idi yake cewa wajen fassara wannan aya wa hadha huwa ad-da'u alladhi ya'ridu li ahli ad-din as-sahih yake cewa sabani bayan an samu ilmi nan ma yana karanta qur'ani yana fassarawa can ma yana karanta qur'ani yana fassarawa wannan ma yana karanta hadisi yana fassarawa can ma yana karanta hadisi yana fassarawa wannan ma yace kala malik wannan uncin ma yace kala malik wannan ma yace buhari yace wancan ma yace buhari yace duka ka addinin su daidai ne addinin sahih to illa da za su samu ita ce za su samu sabani وهو أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية إن شاء الله كيف أروى كما سوء الدين ما سبين سنة ما سبون كي كيور عقيدة شيطان زي فدا دكوني كبر الدين وزمان تكون سابان الله كنا بدعة كنا شرك إذا كن قاقريش كنت أكن سنة لتوحيدي الدين وين ديكي دي دي abin da zai shi ne sa'a fi tahrishi bainahum sai zai zo ya hada ku ya gwara kanku ya hada ku fada da rikici wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim manzon Allah yake cewa inna shaytana qad ayisa an ya'buduhu almusalluna fi jazirati al-arab ba musulunci ya kafu madina ya zama garin musulunci makka ta zama ta garin musulunci sauran garuruwan laraba sun zama garuruwan musulunci addini ya kafu sai manzon Allah ke cewa shaidan iblis ya debi kauna cewa a bauta masa a tsibirin larabawa ya debi kauna yanzu ya san cewa ba za a bauta masa ba ba za a bi umarninsa ba an bi karfinsa yanzu to shikenan ba ya da wata dama kenan a'a ina da wata dama in ji manzon Allah walakin fit tahrishi bainahum yace zai riga gwara kansu hada su fada ai ta likici ai ta fada akan abin da yake bai kai ai fada akai ba kila ma wannan ya kafirta wannan ya kafirta wannan wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutuncin wannan wancan ma ya ci mutuncin wannan akan abin da yake ba farali bane ba sunna bane ba mustahabi bane amma har a kafirta saboda me yanzu shaidan ne yake gwada kansu yake hada su fada sai ke cewa ilqa'il adawati wal baghdha sai jifa kiyayya da gaba a tsakaninsu wannan ma yana kan addini daidai wannan ma yana kan addini daidai amma ba sallama a tsakani wannan yana asara wannan yana farin ciki wannan yana ci gaba wannan yana bakin ciki kuma duk addininsu daidai ne addini ɗaya ne sai yake cewa fa hasala min al-ikhtilafi ma huwa mujibu dhalik sai a samu sabanin da zai kawo kiyayya da gaba a cikin mutane thumma hasala min tadlili ba'dihim li ba'd sannan kuma sai dayan su surka wato jefa zargin junan su da bata yace wannan dan bid'a ne wannan fasiki ne wannan dan bid'a ne fasiki ne wannan bai da imani wannan bai da imani wannan mace wannan ya saki hanya kada ku bi shi wannan mace shi ma ya saki hanya kada ku bi shi amma fa duk ba hujja bagyin zalunci da san rai ne hatta jahili ma idan ya saurari jawabai ya fahimci cewa an saki layi ku jahili balle malami aiki ne na shaidan ba zai bar ku ku ci gaba da addini daidai ba in kun kiyaye addininku sai ya haddasa rikici a tsakaninku an fahimta wa adawati ba'dihim li ba'd sashi na gaba da sashi ma huwa qurratu aynil la'in aka samu hakan kuma shine kuma sai shedan la'anan ne yayi farin ciki ya koma gefe yana dariya shehi ne babba yana da mabiya a ƙasa yana wata magana da jahili ba zai yi ba jahili idan ya ji kai ya kai malam ya fada wannan magana aikin shedan ne shedan ya koma gefe yana kilkile da dariya ya samu nasara wa illa sike ta in ba haka ba bayan ana kan addini daya ko addini daya aqida daya sunna ake yi me yasa fa idza kana rabbuhum wahidan idan ubangiji ne suke bautawa guda daya ne wa rasuluhum wahidan manzon su guda daya ne wa dinuhum wahidan addinin su guda daya ne wa masalihuhum al'amma muttafiqa maslahuhin su amma gaba daya muttafiqa abu daya ne salla azimi zakka musulunci ya ci gaba a samu zama lafiya a samu wadata maslaha duk idai iri da yace abinda nake so in cimma kai ma shi ne abinda kake so ka cimma ina so musulunci ya ci gaba al'umma ta ci gaba a samu zama lafiya addini ya ci gaba manufa ta kenan kai ma manufar ka kenan amma kuma zo muna rikici akan abinda bai kai ya kawo ba ولأي شيء يختلفون اختلافا يفرق شملهم تم يسا متاني زاسي سابانن دا زي تروز آسو ويشتت أمرهم زي تروز على الأمر ويحل رابطتهم زي كنش هدن كنس شيء زمان تبابا هدن كي ونظامهم دا تسألنس يباتا مسألنس نا الدين تسألنس نا رايوا وانا سابانن فيفوت من مصالحهم الدينيه والدنيويه ما يفوت ده wannan sabanin sai a rasa maslaha ta duniya da maslaha ta addini gaba daya yanzu misali yanzu yanayin da muke ciki a Najeriya ina rikici da ake yi tsakanin masu akida daban-daban da ma wadanda suke akida guda daya rikici da ake yi ana fahimta maslaha nawa suke kufcewa yanzu matsalolin musulmi na rayuwa na talauci na rashin zama lafiya na kiyayya na wato makiya makirci da makiya suke shirya mana matsaloli nawa kowace aqida suke inda kai musulmi ne wannan matsalar ka ce nawa suke ba su da iyaka mai hukumu mai da ƙarfinmu a kan wannan mu haɗu mu magance waɗannan matsaloli yanzu mun koma muna rage wa juna ƙarfi in rage ma ƙarfi kai maka rage min ƙarfi waɗancan matsaloli duk su huce an za ɗaukan aiki ma'aikata a ƙasar nan mu ne a baya za a ɗauki ɗalibai a jami'o'i mu ne a baya an fahimta gwamnati za ta raba wani abu mu ne a baya za a ɗauki aikin soja muni a baya ƴan sanda muni a baya za a hana musulmi haƙƙinsa ba wanda zai yi magana ta waɗannan ababai duk muna ji muna gani maimakon mu haɗa ƙarfinmu mu fuskantar da ƙarfinmu don yaƙar waɗannan al'amura yanzu kowa yana saran ɗan uwansa sai da wannan maslaha ta takubce maslahar ka kai ma takubce ni addinin nawa bai ci gaba ba kai ma addinin naka bai ci gaba ba me ka wannan sabani mara kan gado ciki je waya mutu min dinihim bi sababi zalika ma yamutu da haka ma sai hatta a cikin addini naku wani abu sai amanta da shi a bashi addini mai koma baya an fahimta to duk wannan yana daga cikin hatsarin sabani sabani dole za a samu a cikin al'umma amma kuma in za a yi sabani a san yadda za a yi sabani sabani ba hauka ba ce ba wanda ya isa ya tilasta wani ya karbi ra'ayin wani ko ba haka ba ne za ka bari ra'ayinka da hujjarka ne wanda ya gamsu ya ɗauka wanda bai gamsu ba shi kenan kuma ba kowace matsala ba ce za a zo a tattauna ta a social media an fahimta kuma yana daga cikin abubuwan da suke kara wa sabanin wato tsanani da muni ya zama na kowa sai ya yi magana wasu matsalolin inda za a bar wa manyan malamai su tattauna ba za a samu rikici ba amma kowa sai ya fita yi bayani da malami da ɗalibin ilimi ƙarami da majahili wanda yake shi ba malami ne ba ɗalibin ilimi ba amma sai ya fito ya ce ni ba abin da nake gani abin da malamin nan ya faɗa kuskure ne shi kuma ni katon jahili ne ba majahili ba katon jahili wani kuma jahilin shi ma ci zai masa raddi shi kenan duk abu ya cari kuma wannan fa addini ake yi wa addini ake yi wa saboda addini ba ya da gata ba ya da shugabanci ba ya da daula ba ya da lawyer shi yasa ake cewa law sakata man la ya'lamu la qalla al khilaf inda duk wanda bai sani ba zai magana ba sai wanda ya sani zai yi magana da sabani yayi karanci amma kowa sai yayi magana to shi yasa idan wani abu ya taso kana wa'azi in baka yi magana ba har mutane suna mamaki ya aka yi malam wani shi bai ce komai ba ni ban ji malam wani kai ka ji malam ya ce wani ya ce wani abu akan wannan abun kuwa wallahi ni ma ban ji ba to malam ya sa shi ba zai yi magana ba wai abin da ake so a yi magana kawai to wannan ya yi magana wancan ya yi magana wannan ya yi magana ni ma na yi magana in ma in goyi bayan wannan in goyi bayan wannan kuma waɗanda ya kamata a ce sun yi magana sun yi yanzu wanda ya yarda ya ɗauka wanda bai yarda ba ai ko duk duniya aka yi magana in dai mutum bai yarda ba ta yaya zai ɗauka wanda suke wakiltar wannan bangaren sun yi magana wanda suke wakiltar wannan bangaren sun yi magana kuma ya dace sun yi magana ilminsu ya kai sun yi magana kuma sun yi to me rai kowa sai ya yi magana kowa wahar ya aka yi matsayin da yanzu ana shiga rayuwar mutane rayuwa ba malami yana shiga rayuwar malami dan uwansa rayuwa ba ma harkan ilimi ba personal life din shi ya zauna ga almajiran shi malam wani yayi kaza malam wani kaza haka Allah ya ce ma Qur'anin da ka sa gabanka ayoyin haka suka fada ma hadisin da kake karanta haka suka fada ma yanzu an bar addini wani abu daban to shine baghyin bainahum zalunci sarrai neman girma kare aqida ko ta yaya kare ra'ayi ko ta yaya ta yaya al'umma za ta ci gaba ta yaya al'umma za ta ci gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mu'jizarsa yayi bayanin cewa za a samu sabani fa innahu man ya'ish minkum to sai rakhtilafan kathiran shi zai ga sabani da yawa manzo Allah ce da yawa fa wannan yana daga cikin jarrabawa da Allah ta'ala ya yi wa wannan al'umma kuma manzo Allah ya bada shawara yadda za a yi fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin saboda haka sabani in aka gina shi akan hujja da dalili kuma in ma mutum kaba hujja da yi ba a fagen ba a gurinsa ba ne amma idan ya kiyaye ladabi ladabi na saɓani ba cin mutunci ba zagi abin da sauƙi komai tsananin saɓani zai zo da sauƙi amma komai ƙarancin saɓani in an sa san rai sai ya girma wannan shine abin da yake faruwa kenan yanzu kananan matsaloli ko babba ce ba sabanin nan galibi galibi abin da ake sabani an riga mu ba ba kan mu aka fara ba akwai wanda suka tattauna kafin mu saboda haka zafin da zaka yi yau ba zai sa wannan sabanin ya kau ba in kai sa wani ya fahimce ka in kai sa in ba haka ba shikenan kuma ka ci surutun ka kuma ka kare shikenan saboda haka indai akwai ikhlasi yanzu duk rikicin da ake yi sabani akan duk matsalolin nan kun taba jin cewa wani ya fada wani ra'ayi da aka ca a kansa yanzu shi ya gane wannan abin gaskiya ne shikenan ya jinye kun taba gani sai dai ya ci gaba da kare wannan ra'ayin wasu kuma su goya masa baya wajen kare wannan ra'ayi amma ka duk sabanin da ake yi ba wanda yake daidai ba wanda yake yayi kuskure akwai duk wanda ya kuskure ai ko to amma kun taba jin cewa wani ce jama'a afwan ina neman afwa ku ashe matsalar ni ne ban gane ta ba hujjoji da aka kawo ashe sun bi ni saboda haka na janye kun taba ji to amma magabata za a sabani a tattauna wani ce to shike na janye shasa malami dai ana samun kauli biyu daga gare shi da ya fadi ba da fatawa aka yi masa bayani ya janye to alai hali babban shawara ga al'umma masu wa'azi na farko dai duk wanda yake gaskiya shi ilminsa bai kai ya fito ya yi bayani ba kar ya yi bayani ya haƙura wani yana gani an ba shi ya fito ya yi bayani ba yana gani musulunci ya shiga uku shi ne lauya na farko da na ƙarshe na musulunci sai shi ya yi magana in shi bai yi magana ba to musulunci ya shiga uku sai ya yi magana to abun ba haka yake in matsayinka bai kai ka yi magana ba da Allah ka yi haƙuri to wanda shi zai sa saɓanin ya yi ƙaranci amma dole mutum zai yi magana a kiyaye ladabin saɓani don tuhumar ka tuhumci imanin mutum ka nuna shi jahili ne bai san komai ba wannan ba zai sa jahili saɓanin ya kau ba kuma ƙarshen ayan nan duk wanda zai yi magana akan abin da shafi saɓani ko dai wani abu wato ya lura da ƙarshen wannan aya Allah ta'ala ya ce fa makhtalafu hatta ja'ahumul ilmu sai Allah me yace inna rabbaka lalle ubangijinka yaqdi bainahum zai hukunta tsakaninsu wa wanda suka yi sabani a ina yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama fima kanu fihi yakhtalifun game da abin da suke sabani akai ba shikenan kawai ka zauna kan minbarinka ka yi zage-zage ya wuce ba a'a rana za ta zo za a tsaida kai me yasa ka fadi wannan me hujjarka me dalilinka don me ka fadi wannan ra'ayi dole sai an yi maka hukunci saboda haka duk wanda zai yi magana ya tuna wannan rana ba kawai maganar ka burge mabiyanka ba ne ba zancen kawai shi ne ka nuna kana da ilimi ba ne ba zancen kawai ka nuna cewa kai baka tsoron kowa baka shakkan kowa ba ne ba zancen ka nuna cewa kai ka iya larabci ba ne zancen fa addinin Allah ne fa kana cewa wannan shi ne abinda nake fadan shi ne abinda Allah yake so shi ne abinda manzon Allah yake so ina tabbacinka saboda haka gobe kiyama za a tsaye da kai sai ka kare cewa wannan shi ne abinda Allah yake so wannan shi ne abinda manzon Allah yake so sai ka kare sai Allah zai hukunci wurin da ranar za ta tafi inda za a gina tsoron Allah zukatan mutane to abubuwa da yawa za su ragu Allah subhanahu wa ta'ala gyara mana zukatanmu don mun zan tsawaita bayani ne abin akwai abin tausayi halin da al'umma suka samu kansu musamman a Najeriya yau addini ya zama wasa, addini ya zama wasa, mala addini ya zama wasa, wasa haba haba. To Allah ya gane da mu. Fa in kunta,
fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin.
Na'am, Allah ta'ala yake cewa fa in kunta fi shakkin, in ka zamanto cikin shakku, cikin kokonto, mimma anzalna ilayka, game da abin da muka saukar maka, fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik, saboda haka ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka. Laqad ja'aka alhaqq, hakika tabbas gaskiya ta zo maka, min rabbika, daga gurin ubangijinka, fala takunanna min almumtarin, kada ka kasance daga cikin masu kokonto. Allah ta'ala bayan ya ba mu kisar fir'auna, sannan kuma muka fahimci wato ta'aribi cewa mutanen Makka idan suka ci gaba da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba mamaki irin abin da ya faru ga Fir'auna zai faru gare su, bayan Allah zai saukar musu azaba. Dama shi ne amfani, ai ba su labarin Fir'auna, ga irin yadda Fir'auna ya ƙaryata annabi Musa, ga kuma irin yadda Allah ta'ala ya yi da shi. Saboda haka kuma kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan kun ci gaba da ƙaryata manzon Allah, ba mamaki azabar Allah ta sauka a gare ku. Ana fahimta a nan. Kuma Allah ta'ala yana bayanin cewa abinda Allah ta'ala ya ambata dangane da labarin Fir'auna da ma sauran labarai da Allah ta'ala yake ambatawa cikin Al-Qur'ani gaskiya ne. Inda har suna shakka, su kafiran Makka suna shakka, so su tambayi waɗanda suke karanta littafi Yahudu da Nasara akan waɗannan al'amura. Akwai su a cikin littafin Yahudu da Nasara. Allah ta'ala ya faɗi wannan domin su kafirai na zamanin manzon Allah suna da gamsuwar cewa ahlul kitab Yahudu da Nasara suna da ilimi, sun yarda da wannan. To shi yasa Allah ta'ala ya ishara zuwa gare su, fa in kunta fi shakkin, in ka zamanto kana cikin kokonto. Zahirin aya ana magana da manzon Allah ne, an fahimta. To amma malamai suka faɗi fasarori da yawa, amma muhimmi daga ciki suka ce wannan ala sabili fardi wa taqdir, in ma aka kaddara cewa zaka samu shakka dangane da abin da Allah ya saukar maka na Al-Qur'ani da annabta, to ka tambayi waɗanda suke gabaninka, za su baka tabbacin cewa hatta cikin littattafansu akwai abin da aka saukar maka, in aka kaddara in za a samu shakka. An fahimta. Wasu kuma suka ce a'a, ai ba manzon Allah ake nufi ba, an fuskantar da zance zuwa ga manzon Allah amma waninsu ake nufi. An fahimta. Musamman kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in kuna shakka, kamar ana cewa ya ku kafirai, in kuna shakka dangane da abin da aka saukar muka saukar wa annabinmu annabi Muhammad, to abin yana da sauki. Ga Yahudu ga Nasara an ba su Taurat da Injila, kuma labaran wannan annabin sun zo a cikin littattafansu, ku je ku tambaye su ku samu tabbaci. An fahimta. To shi ne, amma Allah ta'ala bai fuskantar da zance zuwa gare su ba, sai aka fuskantar da zance zuwa ga annabi wanda ba zai yi shakka ba. In dai annabin da ba a tunanin zai yi shakka shi ma an fuskantar da wannan tambaya gare shi, ina ko waninsa, min babi aula kenan. Wannan ya fi tasiri. annaban da ba zai shakka ba, shi ma aka ce masa in har za ka yi shakka to ina ko wanda ke zai yi shakka, kaga shi abin ya fi shafa kenan. An fahimta? To saboda haka wannan ayar babu za a fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko zai yi shakka ba. Imam Ibn Qayyim yake cewa wa laysa fil ayati ma yadullu ala wuqu'i shakki wala su'ali aslan, ba ma abin da yake nuna cewa manzon Allah zai yi shakka balle ko har yayi tambayi ahlul kitab. Fahimta? Fa inna sharta la yadullu ala wuqu'i al mashruti bal wala ala imkanihi. Laka cewa idan kai kaza kaza zai faru, wannan bai nuna cewa kaza din zai faru. An fahimta? In ka zo da wuri zan baka kuɗi, to zai wannan na ce ma zan baka kuɗi ne, za ka fahimci mun cewa zan baka kuɗi? Babu wannan sharadi ne. Su shasa Ibn Abbas yake cewa lam yashukkar rasulu wa lam yas'al. Ibn Abi Hatim ya karbo daga Ibn Abbas da sanadinsa, Ibn Abbas yake cewa manzon Allah bai shakka ba kuma bai matambayi ahlul kitab ba. Da wannan dai ana fuskantar da zuwa ga kafirai, in kuna shakka dangane da abin da manzon Allah yake gaya muku, labaran mutanen da cewa shi manzon Allah ne, kuna shakka akan wannan, to ga Yahudu da Nasara waɗanda an ba su littafi, kuma kun yarda cewa an ba su littafi, ku tambaye su ya gaskiyar abin da manzon Allah yake faɗa muku, za ku samu bayani a gurinsu. An fahimta? Wannan shi ne abin da ake nufi. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, dangane da abin da muka saukar gare ka, fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabli, ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka. Kitab ana liljins, ma'ana alkutub, taure da linjina da zabura da sauransu. Yaqra'una alkitaba min qabli, suna karanta littafi a gabaninka, saboda haka su za su fada wa waɗanda suke shakka lalle wannan alkur'ani daga Allah yake, kuma labaran da Kur'ani ya kunsa ba labari ne wanda yake mara tushe ba, labari ne daga Allah subhanahu wataala yake. To kafa hujja da shaidar ahlul kitab cewa a tambayi ahlul kitab, wannan yana nuna cewa wato wannan Kur'anin gaskiya ne, kuma yana nuna mana cewa hatta cikin littattafansu akwai bayanin cewa manzo na ƙarshen zamani zai zo, Allah zai bashi Kur'ani. Ana fahimta? Anan Allah ta'ala, kamar yadda muka ambata, Allah ta'ala yana so ya kawar da duk wata shakka dangane da wannan Alkur'ani, kuma ya tsaida hujja akan mushrikai da shaidar ahlul kitab, tunda su mushrikai sun yadda cewa ahlul kitab suna da ilimi, ba sa ja akan wannan. To saboda haka ku je ku tambaye su, waɗanda kuka yadda da su lalle za su faɗa muku cewa wannan Alkur'ani daga Allah yake. Ana fahimta? Imam Ibn Kathir yake cewa wa hadha fihi tathbitun lil umma, wannan fadin Allah, fa in kunta fi shakki mimma anzalna ilayk fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik, akwai tabbatar da wannan al'umma, tabbatar da digadigan su akan gaskiya, wa ilamun lahum, kuma ana sanar da wannan al'umma musulmi, anna sifata nabiyihim, lalle siffar annabin su da bayanin annabin su, mawjudatun, akwai fil kutubi almutaqaddima, a cikin littattafai da suka gabata. Ana fahimta? Kuma akwai tsaye da hujja akan ahlul kitab, lalle wannan annabi annabin gaskiya ne, Qur'anin gaskiya ne, saboda haka kuma a faikaice su ma ana kiran su yi imani da wannan Alkur'ani. Kuma malamai suka ce a wannan ayar ana fahimtar cewa idan mutum ya samu shakka dangane da wata aya ta Alkur'ani, ya samu shakka wata mas'ala akan wata mas'ala ta ilmi, to ya koma gurin malamai. An fahimta? Fa in kunta fi shakki mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabli in ga samu kokonto dangane da wani abu na al'amarin addini kada kai shiru ka ja bakin ka kai gum ka zauna ni wannan abun ya yake ne ka ji ka tambayi malamai ya wannan abun yake na samu matsala fa na samu shakka ya hakika ne wannan al'amar ana fahimta to akwai bayanin cewa yaya Allah zai ce a tambayi yahudu da nasara bayan Allah ta'ala a cikin alqur'ani ya fadi ce yuharrifuna alkalima an mawadi suna canje gaskiya ba sa fadar gaskiya kuma ta yaya Allah zai ce a tambaye su ta yi a tambaye su ya zama ta abin da za su fada kuma me ba gaskiya ba me yasa imam as-sa'idi yana da bayani akan wannan amma ina ganin lokaci ba zai ba da dama ba za mu hakura mu tsaya idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga zancensa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladarsa gaba ɗaya abinda muka bar ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba ɗayan mu Allah subhanahu wataala ya tsare mana imaninmu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ci kuma ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ci kuma ya ba mu ikon guje mata akwai masu buƙatu da yawa sun tulo suna neman addu'a to kowa Allah ya san da buƙatarsa ya Allah kai ka san da buƙatun bayinka ya Allah ka biya musu buƙatunsu na alkhairi ya Allah ka biya musu buƙatunsu na alkhairi ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya ya Allah zuriya ma Allah ka yi musu albarka ya Allah shugabanninmu ka sanya imani da tausayi da adalci a zakatansu ya Allah ka gafarta wa iyayenmu da malumanmu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiith aslih lana shana'ana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ayn Allahumma atina sulana wa qdi hawaijana wa akhtim bis salihati a'malana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.